إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai da cikakken iko da ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 5 ga watan jumada akhir hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara 1442 wanda ya daidai da 19 ga watan Janairu shekara 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka I'tiqadul A'immatul Arba'a. Kirin jagororin nan guda hudu kirin magbata Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Imam Malik bin Anas al-Asbahi da Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i da Abu Salih Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mun kwana shafi na 43 karkashin zantukan da Imam Shafi'i ya faɗi kan imani wanda mana ne na fito mana maganan Abu Muhammad az-Zubairi ɗalibi daga cikin ɗaliban Imam Shafi'i kamar yadda Imam al-Baihaqi ya nakalto shi a cikin littafinsa Manaqib Shafi'i to wannan tambaya ce guda ɗaya wannan wani mutumi ya zo ya samu Imam Shafi'i ya masa to amma wannan tambayar ta sa Imam Shafi'i ya bada amsa ne ko kan yanzu muna shafi na uku kenan akan tambaya guda daya wanda Imam Shafi'i ya ba wannan mutumin amsa akan imani wannan kusan shafi na uku kenan muke akan amsar da wannan mutumin ya tambayi Imam Shafi'i akan sa malam yake cewa a jerin gwanan wannan karatu wannan shine majalisi na 47 za mu tashi a duk gabar da Imam Shafi'i yake yin bayani yake cewa wannan mutumi wa farada ala alwajhi wato kasaka san imani wanda Allah ya wajaba a kowace gaba da dan adam yake da shi kaga ya mai tambaya ne akan imani ko to amma Imam Shafi'i sai ya ce mai to imani duk wata gaba da ka sani a jikin dan adam akwai wajibcin da Allah ya daura wa dan adam akan ta mun gama bayani wanda Imam Shafi'i yayi akan afafuwa guda biyu to yanzu sai Imam Shafi'i yake masa bayani yace wa farada ala alwajhi Allah ya fallanta wa fuska wato Allah madaukaki ya fallanta wa fuska as-sujudu lillahi bil-layli wan-nahar Allah ya wajabta wa fuska yin sujjada dare da ya da rana, wato a matsayinka na bawan Allah musulmi, Allah ya wajabta maka yin sujjada dare da rana, kaga sallan asubahi ko kafin nan sallan da zaka yi kiyamul layli, wannan tadawwu'i kenan ko. Amma wanda yake magana wanda ya wajabta a kanmu shine na farko dai sallan asubahi, sannan sallan azhar, sannan sallan la'asar, sannan sallan magriba wanda mun yi ta yanzu ko, da ƙarshe ya rage mana ita ce sallah ta isha'i. To Imam Shafi'i yake bayani yace Allah ya wajabta wa fuska wajibin da yake kan kaina, yake kanka, yake kan kowa daga cikin mu, shine yin sujjada domin Allah bil-layli wan-nahar, dare da rana. Kaga anan yana kore maka duk sujjadan da zaka yi ba don Allah ba kayi asarar ta, ya zama na cewa kayi ta ne domin Allah. Sai ce wa mawaqitus salat, da kuma lokutan sallah, lokutan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyana ake yin salloli guda biyar. Sallah guda ɗaya ce ake kiranta kafin lokacinta, shi ita ce sallan asubahi. Aka ba da dama akan kira sau nawa? Sau biyu. Sai na juma'a, na juma'a asali a zamanin manzo Allah ita ma ɗaya ce, asalin kiran sallan juma'a guda ɗaya ce ake yi. Ina fata an gane, lokacin sallah yayi za a kira sallah sai mutane liman ya hau minbari, asali haka manzo Allah yake yi. A zamanin sayyidina Abubakar har ya koma ga Allah shi ma haka tsarin sa yake. A zamanin sayyidina Umar har ya koma ga Allah haka tsarin yake kiran sallah da yake yi. Wani zai ce to me yasa mu muke yin sallah kiran sallah guda biyu ko, kuma a duniya guda biyun nan ake yi? Sai a zamanin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, sai sayyidina Uthman Allah ya ƙara yadda a gare sa, yaga mutane sukan yi wasa da sallah na jinkirin zuwa masallaci saboda shagala na noma da makamancin haka. Ganin haka sayyidina Uthman sai ya sa a samu mutum a inda mutane suke harkar noman su, sai a yi shela a kira sallah. Jambi a faɗakar da su ne kiran sallah su dawo masallaci su dinga yi, su zo su yi sallan juma'a. Kaga ba a cikin masallaci ake yi ba, amman shi wannan matsalan a can inda suke zai sa a kira sallah sai su taso, sai su zo masallaci. In suka zo lokacin da suka zo liman ya hau minbari ya yi sallama, sai a kira sallah. Kaga a lokacin sallan juma'a shi ma kenan. Kaji inda aka samu wannan sunna ta kiran sallah guda biyu. Wani zai ce to me yasa aka yi haka, ai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda ɗaya? Sai mu ce ai manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Kuma ji matsalan sunnar hanyar da khalifofi na shiryayyu suka bi wajen bautawa Allah, to ku koyi da shi, saboda bai sabawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Amma a cikin malamai akwai wanda yake ganin cewa a koma asali, kamar Sheikh Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a cikin sharhi mumti' da yazo yana tattauna wannan matsalan, sai ce in san samu ne a koma yanda manzon Allah yake kira ne sallah guda daya. Kaga wannan ababun ilimi kenan ko, babun karantarwa kenan, kuma shine asali. To malam yana magana akan lokutan sallah, haramun ne kuma a kira sallah kafin lokacin ta yi. Amma a yau zaka ga wa'ansu masallatai a yau abin takeici sallan la'asar fa ta canza, amma ba za su kira maka sallah, ba za su canza wannan lokacin ba. Lokacin da suka saba kira karfe 3 da rabin nan shi za su kira sallah. Kuma duk malaman fiqh sun yi ittifaki akan haramcin kiran sallah kafin lokacin ta, banda asubahi da sallan juma'a. Amma duk wata sallah in lokaci bai ba ka kira ta an yi haramun, ittifaqan duk malamai sun yi ittifaki. Amma yau zaka ga wasu masallatai namu in kai ma limami magana ko ladani za su ce a'a ladan ya ce ma liman ne liman kuma ya ce ma shi ba ruwan shi yayi bincike ya gani saboda haka lokacin nan nanan a uku da rabin shi zai yi kaga wannan akwai matsala ko Allah shirye da mu kaga in ka san akwai irin wannan masallaci to fa kaga da uzuri a wurin Allah ka je kai sallah a wannan wurin ina fata an gane saboda kai sallah kafin lokacinta kuma inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance akan mu'mini kitaban ay wujuban mawqutan ay muqatta amma ta lokaci amma ta iyaka shi yasa in kai ta kafin lokaci Allah bai karba ba haka kuma in lokacin ta ya wuce kai ta Allah baya buƙatar ta in dai ba kai bane a lokacin da uzuri wanda shari'a ta amincewa mutum in ta kama shi in yi sallah ko da lokacin ta fita Allah zai karba shine na farko bacci na biyu mantuwa ko gafala amma in ba wa'annan dalilan ba babu inda shari'a ta ce in kai sallah bayan lokacin ta fita Allah ya karba Allah ce baya bukatar ta ko kai Allah bai karba ba duk malamai musulunci sun yi ittifaki a kan haka amrin shi matsalan saboda lokaci ne Allah ya yi mata abinda malaman usul fiqi suke kira wajibul muakkad daga cikin taqsimatul wajib guda 12 yana daga cikin wajibin da aka yi mata iyaka aka yi mata lokaci ku shi da Imam Shafi'i yake ma wannan mutumin bayani fa qala fi zalika sai yace a haka ya ayyuhal ladina amanu ai Allah madaukaki yace ya ku waɗanda suka yi imani irka'u wasjudu wa'budu ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يكيتوا يا ايها الذين امنوا يا قوا ان سكاي ايماني اركعوا في ركوعي واسجدوا في سجدة kaga kuyi ina sallah kenan ko a ciki ake samun ruku'i a ciki ake samun me sujjada wa'budu rabbakum ubautata wa ubangijinku Allah waf'alu alkhaira kuma ku aikata dukkan wani alkhairi sai zo da alif wal lam al istigraq lil jinsi wal awsaf ta ummu duk wani alkhairi da zai kai kai ka kusa da Allah ka aiwatar da shi sai ce ne la'allakum tuflihuna saboda ku samu rabauta in ku kai ruku'i tsakaninku da ubangiji ku kai sujjada ku bautata wa Allah kuka kai tashi sa'annan kuka aikata duk wani alkhairi da Allah ke bukata ku zo da shi za ku tsira a duniya kuma za ku tsira a ina a lahira ina fata an gane kaga wanda Imam Shafi'i yake masa bayanin daga cikin abin da Allah ya wajabta kaga idan kai ruku'i ina kake kallo ko kaga fuskanka ta kalli ina da shi kusa kana kankan da kanka ne zuwa wurin wa Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane in kai sujjada goshinka a ƙasa ga hancinka kaga me tafin hannayenka guda biyu da gwiwowinka ka kankan da kanka ka kaskantar da kanka zuwa ga wa ubangiji mai sama da ƙasa mai talautawa mai azurtawa mai baka wanda idan ya baka ko makiyin ka sai ya dauka ya baka ki Allahumma bashi bayan ya gama baka sai da yana bakin ciki ko saboda waye baka rabbus samawati ne baka idan ya baka ko ta hannun makiyin ka sai ya baka amma yanzu matsalan saboda Allah ne ya baka in kuwa ya hana ka ko masoyinka bai sai baka ba ina fata an gane masoyinka ne mai kaunanka amma bai sai baka ba saboda Allah rabbus samawati ya hana inda rabbus samawati ya hana duk bala'in duniyar da zaka yi Allah ba zai kai gare ka ba saboda Allah ne ya hana ka amma in ya baka in duniya za su hadu su ce za su hana ka wannan abun wallahi ba su isa ba sai Allah ya baka ina fata an gane saboda haka shi yasa kamar sauwake wa zuciyarka kada ka walar da kanka abinda Allah ya riga ya ba mutum wallahi ɗan adam bai sai ka wadda shi ba ina fata an gane wani ma idan ka mai kutun gwila a lokacin da ka mai kutun gwilan nan lokacin kuma Allah tunda shi ya bashi zai jefa san wannan mutumin a zukatan wanda kai musu kutun gwilan amma ji matsalan saboda me saboda Allah ne ya riga ya bashi in jagoranci ne misali a ce wane bai iya jagoranci ba baka yarda da shi ba kaza da kaza idan Allah ya ba shi wannan jagorancin
akwai wanda ya sai ana ga mafi kusa nan shugaban kasan mu ko haka ne ko ba haka ba an yi kaza ba za yayi ko bai yi ba yayi saboda waye bashi to inda wani ne ku kuke son sa kuke so sai yayi Allah bai bashi ba duk yanda kuke son sa Allah ba zai bashi wannan abu ba ina fata an gane imanin yace wa qala Allah madaukaki yace wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada kaga wannan ayar ana da kuskure da yawa a wajen fassara ta yanda mutane suka dauke ta wa annal masajid hatta masallatai ko zaka ga rubuta wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada ayar nan tana da tafsiri guda biyu a wajen malaman tafsiri cewa wa annal masajid lallai tafsiri ta farko lallai gabai lillahi wannan guda bakwai goshi hanci kafin hannu guda biyu gwiwowi guda biyu da yatsun kafafuwanka guda bakwai kenan ko lillahi ga Allah kai ake taita su da bauta sai ce fala tad'u ma Allahi ahada kada ka bautata wa wani Allah tare da ubangiji da wa'annan gaban da wannan tafsirin ne malamai suka ce haramun ne ka durkusawa wani makhluki a doron kasa to zaka ji malamai suna kafa hujja sun kawo wannan ayar kaga wanda bai sani ba sai ce to wannan aya a tana magana ne akan masallaci kaga Imam Shafi'i da yake kafa hujja anan saboda yana daga cikin ma'anarta ta farko wanda malaman tafsiri suke amfani da ita ina fata an gane Imam al-Baghawi a cikin tafsirinsa Ma'alim at-Tanzil da yazo kan wannan aya a cikin suratul wato jin sai kawo maganganun malamai akai sai kawo hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito sai ce ai manzon Allah ya ce amirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin Allah ya umarce ni in yi sujjada ga bakwai guda bakwai sai ce aljabaha wa ashara ila anfihi goshi sai manzo Allah ya nuna hanci wato da goshi da hanci ɗaya kenan ko sai ce wal kaffaini da yatsu guda biyu kafin hannu guda biyu kaga an hada ya zama nawa uku sai ce war rukubataini da gwiwowi guda biyu ya zama nawa biyar sai ce wa atraful qadamaini da yatsun kafafuwa guda biyu an hada ya zama nawa bakwai sai ce wa'annan gaban Allah ya ce shi kai ake tattauta shi da girmamawa da bautatawa saboda haka kada girmama wani makhluki da wannan gaban tare da Ubangiji sai kafa hujja da hadisin Mu'adh ibn Jabal Mu'adh ibn Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ina ya tura shi Yaman a matsayin alƙali saboda duk sahabbai ba wanda ya kai shi sanin halal da haram haka manzo Allah ya ce ina fata an gane kaga ga su sai na baka amma in dai sanin halal da haram ne babu irin sa sai ya ce da yazo ya ga mutanen kaga Yaman kristoci ne sai ya ga in za su girmama cikin wurin suna durkusa masa shi sai ce in dai haka ne ai babu wanda ya cancanci a durkusawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wajen manzon Allah sai durkusa manzon Allah ce me haka sai ce inda ka tura ni ya ma'aikin Allah na ga in za su gaida sarkinsu durkusa masa suke don girmamawa ni kuma na ce in a duniya akwai wanda ya cancanci a durkusawa ba kowa ba ne fiti shi sa ne maka haka sai manzon Allah ya ce a'a durkuso haramun ne da zan ce wani makhluki ya durkusawa wani makhluki a doron kasa da zan ce mata ta durkusawa mijinta saboda girman hakkin da miji yake da shi a kanta amma sai dai durkuso haramun ne kaga wannan sai nuna maka daban da ake amfani da shi wajen girmamawa Allah ba a amfani da shi wajen girmama wani makhluki sai hadisi na biyu hadisin da Imam Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak naka wansu yara ne daga cikin matasa a garin Madina sana da raƙumi sai ya burkice ka san raƙumi idan ya burkice ya biyo ka da gudu zaman lafiyanka shine ka kwanta ka taka kai wuce haka ba in ya bi ka in ya kama ka zai iya kashe ka kanka zai kama in ya kama ya daga haka to zai iya cire wannan hular da ke kanka sai ka mutu a banza ina fata an gane sai suka ji tsoro sai suka kulle shi a rigansu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana ta irin hucin nan da raƙumi yake sai ce me ya samu raƙumin suka ce ya ma'aikin Allah raƙumin nan ya burkice sai manzo Allah ya ce ku buɗe sai suka ce muna jin tsoro kada ya cutar da kai sai manzo Allah ya ce ba komai buɗe yana buɗewa raƙumin ya hango manzo Allah sai ya ruto da gudu su kuma sun tsaya suna jin tsoro kada ya cutar da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kai sai ya sujjada gaban manzo Allah yaran nan suna gani raƙumi yayi wa manzo Allah sujjada suka ce wane mutum din raƙumi yayi wa manzo Allah sujjada dan girmama shi ai mu muka fa cancanta mu durƙusa mu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a'a da zan umurci wani makhluki ya girmama wani makhluki a duran kusa to zan ce mata sai ƙara maimaita maganar durƙusa wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kanta saboda haka durƙusu haramun ina fata an gane kaga wannan nassi ne na hadisi kuma ga nassi na aya ko wa annal masajida wa annan gaban suka ce ma'anar masajid jam'i ne na masjid kalmar masjid a larabci yana ɗaukar ma'anar udwun gaba wa annal masajida shi kuma jam'insa al masajidu mufradinsa singular ɗinsa shine masjid plural ɗinsa shine al-masajid kaga yanzu ya shiga ko sannan kuma akwai kuma al-masjidu shine masallaci wanda ni kai yanzu muke cikin ta ko sannan shi ma jam'in sa shine plural ɗinsa shine al-masajidu kaga yanzu sun hadu ko to shine sai malaman usul fiqi suka ce wannan shine abin da ake kira kalma mushtaraka kalma guda ɗaya ce amma ta dauki ma'ana sama da guda ɗaya Ibn Taymiyyah a cikin muqaddimatu fi tafsir yace ka'ida ga malamin tafsiri ko hadisi in yazo fassara aya ko hadisi ya zama na cewa ayat ta zo da irin wannan sako to wajibin sa ya fito da waɗannan ma'anonin gabaki daya saboda su Allah ke nufi ba guda ɗaya ba ina fata an gane ke yanzu mai ma'ana guda ɗaya kenan ko sai yace to na biyu yace shine kalmar al-masjid shine wanda kuke fassara ta kenan dishi ko wa annal masajida lallai masallatai lillahi Allah kadai ake kadai ta shi da ibada a cikin ta fala tad'u ma'allahi ahada kada ka kuskura ka bautata wa wani Allah tare da Allah a cikin masallaci kaga nan fi'lu mudari'un bi maqrunun bila annahiya ina fata an gane tadullu ala tahrim sai suka ce to kenan yin shirka a masallaci ya fi girma a wurin Allah a kan yin shirka a waje mutum ya yi shirka a waje kaga shirka shirka ce ko to amma wanda ya shigo cikin masallaci ya yi shirka laifinsa ya tsara wanda ya shirka a waje a wurin Allah saboda ai Allah ce lillahi fala tad'u ma'allahi ahada yanzu kaga an hada ma'anonin guda biyu shine hikimar da yasa wasu daga ciki zaka ga in an gina masallaci sai a sa maka wa annal masajida lillahi wato masallatai ga Allah kai ake taƙaita ibada fala tad'u ma'allahi ahada kaga nan fi'lu kaga fi'lu mudari'un ne wato majzumun bila wa alamati jazbihi hazfu wato annun kaga fala tad'una ma'allahi ahada to an cire wannan nunun din kenan yana nuna idan ka zo masallaci kai shirka laifin da Allah zai rubuta a file dinka ya fi girma idan ka je kai shirka a gidan wani boka ko a gidan wani dan tsubu ko a wani wuri wanda yayi a masallaci ya fi girma a wurin Allah saboda masallaci tsantsan bauta ake yi wa Allah a cikin ta ba a shirka a ciki to shirkin ya fi girma ina fata yanzu ma'anonin guda biyu ya fito ko na farko gabai na biyu ne masallatai ba a shirka a ciki kai shirka laifin ya fi yawa a wurin Allah akan wanda ya guda daya Allah ka shiryar da mu Allah kuma ka kame hannayenmu da abkawa cikin shirka mu da zuriyarmu gabaki ɗaya wannan sai yace ya'ni bil masajid Imam Shafi'i ke wannan bayanin yace abinda ake nufi da al masajidu sai yace ma yasjudu alaihi ibnu adam fi salatihi abinda dan adam yake sujjada da shi a sallarsa me mutum yake sujjada goshi da hanci ko da kafin hannu guda nawa biyu sannan da me gwiwowi guda biyu da yatsun kafafuwanka guda nawa guda biyu kaga kenan Imam Shafi ya dauki wannan fassarar na me na farko. Ina fata an gane dai shi ya kafa hujja. Amma shi matsalan imanin yace min al-jabhati wa ghayriha, daga goshi da wannanta, wa'annan guda bakon kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito. Kaga wannan fa tambaya guda ce, amma Imam Shafi ya dauki kusan Shafi wajen guda hudu zuwa biyar yana bada amsa ta kawai. Sai yace qala, sai wannan mutum ya tambayi Imam Shafi'i, sai Imam Shafi'i yace fadhalika ma faradallahu ala hadhihi aljawarih, wannan shine abinda Allah ya fallanta wa wa'annan gaban dake jikinka, kai a matsayinka na musulmi ka kula da shi, goshi, hanci, ko tafin hannu guda biyu, sannan gwiwowi guda biyu, sannan yatsun kafafuwa guda biyu, su ake girmama Allah da su, kuma su ake kadaita Allah da su, ba a taba girmama wani makhluki da shi. Ina fata an gane. Sai malam yake wa samma tuhura was salawat imanan fi kitabihi. Imam Shafi har ila yau fa yana bada amsa ba, tambaya guda daya aka masa, amma bai tashi bada amsa sai dai bada amsa Shafi guda biyar. Yanzu muna Shafi na hudu kenan, za mu shiga na biyar ko. Ina fata an gane, kamar yadda aka yi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tambaya menene ibada, to Ibn Taymiyyah da ya tashi bada amsa wannan tambayan Shafi 177 yayi guda daya, wanda duk malaman duniya in suka zo ta'arifin ibada da maganar Ibn Taymiyyah suke kafa hujja, kuma kan tambaya guda ɗaya da aka yi masa akan da ake nufi da ibada, sai ya ci gaba da sharhi, ya ci gaba da sharhi a kansa. Sai ya ce wa samma tahura was salawat imanan, Allah ya kira tsarki da salloli da muke yi guda biyar imanan, Allah ya kira shi da suna imani fi kitabi, a cikin Qur'ani littafinsa. Wa zalika hina صرف الله تعالى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاه الى بيت المقدس, haka ya faru ne a lokacin da Allah ya kawar da fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da salla daga bait al-maqdis, wa amarahu bis salati ila al-ka'ba, Allah ya umarce shi ya dinga salla zuwa dakin Ka'ba. Me dalili? Saboda Yahudawa a Madina, lokacin da manzo Allah ya dawo Madina sallallahu alaihi wasallam yana salla yana kallon Baitul Maqdis, Baitul Maqdis kuma yana yammacin Madina ne, kaga yanzu sai suna salla suna kallon ina, yammacin Madina, haka ake salla. To wannan abun sai Yahuda suke amfani da shi suna ta jefa wa sahabbai shubha. Ina fata an gane. Oh, ai ba ku da addini, addininmu ne shine addini gaskiya, kun ga ma ba ku da alƙibla sai Baitul Maqdis kuke kallo, nan gaba ma Muhammadu, haka suke ce musu, Muhammadu ma mu zai bi, zai bar wannan abu da yake akai. To abin yana yi wa manzo Allah ciwo, idan suka faɗi wannan sai manzo Allah ya daga kai ya kalli sama, burinsa ne Allah ya kawo mafita. Ina fata an gane. To da yake al'amari ne na Allah, manzon Allah shi dai burinsa Allah ya saukar da bayani gamsashe da zai sa su daina kallon wurin. To abin na sai wa manzo Allah ciwo, yana zaune wata rana sai Allah ya saukar da aya, kad nara taqalluba wajhika fi sama, Allah ce tabbas naga juya fuskarka da kake yi zuwa sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, wallahi Allah ce zan juyar da fuskarka zuwa wata alƙiblar da zaka yarda da ita, fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram, daga yanzu ka kalli dakin Ka'aba, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, duk inda kuke a duniya a matsayin ku na musulmai ku juya ku kalli dakin Ka'aba. Yanzu kaga an kawar da me fuskan su daga ina? Daga Baitul Maqdis. Ka san ba Yahudi mugun mutum ne, to wannan abin ya musu ciwo, sai suka fara cewa oh, me yasa suka daina kallon alƙiblar mu? To sallan da suka yi ai kafin a juyar da su Ka'aba kenan babu ita, Allah ya rusa tunda an canza a cikin wuha. Wato duk mugun mutum gaba yake nema ya fesa guba dan ya bata, dan ya soke ka da shi, kuma ya ne ya bata ka, haka abin da Yahuda suka yi. To anan sai Allah ya ce sayaqulu sufaha'u minan nasi,
wawayu daga mutane sai Allah ya kira su ne wawayu ma wallahu ma'an qiblatin lati kanu alaiha ne yaji yadda su daga kiblan da ta suke akai kaga ai su kan da suka yi kenan su kan sai ya zama me alkhairi kaga sun soki alkiblan cewa musulmai ba su da alkibla sai ya zama musu alkhairi sai Allah ya canza ko to yanzu kuma sai suka dawo suna aibanta to me yasa suka bar wancan sai suka koma suna gaya wa sahabbai to ai an bayan yakin Badar kenan sai suka ce to ai wanda aka kashe su a yakin Badar shi kenan imanin su ya lalace tunda an canza alkibla kuma su sun mutu suna kallon Baitul Maqdis kaga wato mabannaci gaba yake nema ya fesa guba ina fata an gane Yahudawa ga abin da suka yi to sai Allah yake cewa kul lillahi al-mashriq والمغرب كو كتي بابس ايام منوعي نا الله فوانا ابن شيني الله سبحانه وتعالى يبادى امسى اكي سيتي وكان المسلمون قد صلوا الى بيت المقدس 16 شهرا كما مسلمي سنكسنشي سنا صلى سنا كلم بيت المقدس اتوان وتاقوم شاشدا شكرا ايدا نوجينا da wata hudu shekara daya da wata hudu akai ana kallon ina Baitul Maqdis kamar je matsalan to kuma wannan abun Yahuda suna ta amfani da shi suna kaisa guba cikin sahabbai sai sun nuna da kiyayye su kamar je matsalan sai malam yace fa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah kaga maganan ya dan musu tasiri a zuciya suna jin zafin abun sai suka ce ya ma'aikin Allah ara'aita salatana allati kunna nusalliha ila baitul maqdis me kake gani dangane da sallan mu da muke yi muna kallon baitul maqdis me hukuncin ta ma haluha wa haluna me halin sallolin mu da muke yi mu kuma me halin mu a wurin Allah kaga ta shubha tayi tasiri ko ba tayi ba tayi tasiri wato ka guji maki kamar ji matsalan in mutum baya kinka duk yinda zai iya bata ka sai yayi waye kadai zai fitar da kai Allah to ka duba yanda Yahuda suke ka duba kafin karfin imanin sahabbai sai da kai suna tambayar manzo Allah to sallan mu ga hukuncin ta mu ma ya hukuncin mu a wurin Allah saboda ne maganan ka san guba na so take yi ko a zukatan mutane an fesa yau baka karba ba ko gobe an fesa baka karba ba jibin an fesa gata ana fesa ba zai samu ne mashiga kenan daga nan kuma zai dinga nasu zai dinga nasu zai dinga nasu wanda kadai ya isa wanke ka shine wa Allah kadai shi yasa duk wanda ya dogara ga wani makanuki ba Allah ba yayi asara dan wallahi mutum bai isa ya fita ba komai ba sai wa sai Allah amma ji matsalan Allah ya sa mu dace to shine anan yake cewa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da aya dan a wanke musu tunani wama kana Allahu li yudi'a imanakum Allah bayuwa ya tozatar da sallan da kuke yi anan kaga an ce imanakum ko kaga kalmar imani ne amma kuma ba imani bane Allah ke nufi anan ya'ani salatakum amma kaga Allah ya kira imani da sunan ne sallah kamar ce matsalan ya kira imani da sunan ne sallah ashe kenan abinda ake so mu gane sallah gashi nan Allah ya kira sa da sunan ne imani yana nuna darajar cewa idan mutum yana sallah ina fata an gane yana nuna karfin imanin sa ko yana nuna karfin imanin sa to shi yasa wajibi ne idan mutum ya zo yin sallah ya tattaro tunaninsa da alakar sa da ubangiji ya mika wa Allah saboda Allah shi kadai ne yake me yake karban ibada to kaga anan sai ya nuna cewa sallah imani ne abin shi matsala saboda gashi Allah ya kira sallah da sunan ne imani sai ce inna Allah lallai Allah bin nasi da mutane la raufur rahim mai tausasawa ne kuma mai jin kansu Allah yana tausasa musu yana jin kansu ba zai lalata ibadar da suke yi suna kallon Baitul Maqdis ba ya rubuta musu wannan ladan kuma kallon Ka'aba da suke yi ya rubuta musu ladan ba su yi asara ba
kaga sahabbai sun samu lada nawa kenan ko ladan sun kalli baitul maqdis ko an rubuta musu sallah sannan kuma ladan suna kallon ka'aba yana nan kaga kenan an tumurmushe hancin yahudawa da suke kokarin fesa guba akan me salalata musu ne kudiri ina fata an gane saboda haka shi yasa duk yanda za ka yi amince matsalan ka nufi Allah Allah shi kadai zai iya kwarenye maka duk wata shubha sai malam yace fa samma salata imana Allah ya kira sallah da suna imani faman laqiya Allah hafizan li salawatihi duk wanda ya riski Allah yana ne kiyaye salloli wanda Allah ya wajabta wa bawansa hafizan li jawarihi yana kiyaye gabansa yana sallah yanda Allah ya umurce shi hajjiyan bi kulli jarihatin min jawarihi ma amara Allah bihi yana bada kowace gaba daga cikin gaban da Allah ya sanya a jikinsa ya kintsa masa ababan da Allah ya wajabta wa farada alaihi kuma ya wajabta masa su laqiya Allah mustakmilul imani min ahlil janna wannan mutumin zai riski Allah imaninsa ya cika kuma yana cikin ɗan aljanna Allah ka sa mu cikin su sai yace wa man kana li shay'in minha duk wanda ya bar wani abu daga ciki tarikan ya bar wani abu daga cikin gabanin da Allah ya wajabta kai sallah da su muta'ammidan mimma amara Allah bihi gangan akan abin da Allah ya umurce ka kai yin sallah akan lokaci duk gangan laqiya Allah naqisul iman Imam Shafi'i yace wannan mutumin zai riski Allah imanin sa ya tawaya ya ragu qala sai Imam Shafi'i yace wa kad arafta nuqsanuhu wa itmamuhu yanzu ka san karuwan imani da raguwan imani fa min aina ja'at ziyadatuhu abinda malam yake nufi anan qala shi wannan mutumin ta ya tambayi Imam Shafi'i sai yace qala yace na yace sai yake cewa Imam Shafi'i wa kad arabtu nuqsanuhu wa itmamuhu ni yanzu na gano raguwan imani da karuwan sa Imam Shafi'i ya mai bayani mai tso ko anan ya samu gamsuwa sai ce fa min aina ja'at ziyadatuhu to ina ne karin imani yazo kaga yanzu yana so a warware mai ne shubha saboda a wannan lokacin akwai shubha ne da ake fesa wa mutane guba a zukatan su kaga in bai dauki lokaci yayi bayani ba wannan mutumin ba zai gane ba kaman shi matsalan to sai mu tashi akan qala shafi'i shi wannan mutumin kaga tambaya guda daya sai da aka amsa guda daya sai da aka shafi da biyar kenan muke ciki to yanzu ga tambaya ta biyu da yayi wa Imam Shafi'i za mu ji amsan da Imam Shafi'i ya bashi akan wannan tambayar sace to ina imani yake karuwa tunda an ce yana raguwa yana cika ina ake samun karuwan imani shi ne Imam Shafi'i zai masa amma lokaci ya mana halinka idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba za mu ji cikakken bayani da Imam Shafi'i ya masa akan yanda imani ke hauhawa a zuciyar dan adam daga cikin ayyukansa ina fata mun gane sai mu tsaya anan insha Allah subhanahu wataala a majalisi na gaba za mu tashi a wannan gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba da dama in akwai tambaya a cikin karatun mu na'am na'am sun yi haramun musulunci bi yadda ba musulunci bi ta yadda a durkusa ta girmama wani wai da sunan girmama shi wa'annan gaban babu kuma yare a duniyar Najeriya ba sa durkuso da sunan girmamawa babu shi ina fata an gane sai dai wasu sun fi wasu karfafawa a kai amma da ba wai dan ba sa yi ba haushe ma na durkusawa a matsayin girmamawa ina fata an gane haka kuma ina fata an gane haka Banife na durkusawa don girmamawa sai dai Banife ya fi malam Bahaushe karfafawa kan wannan zai iya tsine wa da ina fata an gane zai iya kaurecewa kowa zai iya kaurece maka saboda kai kai baka durkusa mai ba kada zaka iya zagin sa a gaban sa ka kalle shi ka zage shi kici mai mutunci inda zaka durkusa mai zai ce duk duniya ba mai mai biyayya irin ka shi durkusan nan shine kawai ya dauka a matsayin biyayya ina fata an gane saboda tsabar daukar shi yadda aka yi mata ma fa inda kai abinci falan mijinta ta ajiye a ina table ko da mijin ba kowa fa dakin sai ta durkusa wai wannan table ibara ne akan mijinta ina ba ta gane wai a girmamawa ne a wannan haramun ne musulunci bai yarda da shi ba ina ba ta gane to zaka ga wasu ma hakkwanta suke dobale wannan yarbawa kenan ko zaka ga suna yi to duk wata kabila da ka sani a Najeriya sai ka suna daukan durkusan nan a matsayin ne girmamawa sai dai wasu sun fi wasu karfafawa a kai amma ba wai dan da su yarda da wannan durkusawan girmamawa ba ne an bayyana matsala amma mu musulmai ne saboda haka a nan duka wannan al'adan laifi ne a wurin Allah haramun ne duk wanda ya yi ya saba wa dokar Allah sannan kuma da hadisin Ali bin Abi Talib wanda Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi ma wani biyayya duk wata halitta baya halitta a yi mata biyayya a wajen sabawa Allah ina fata an gane kai shi sa manzo Allah da Mu'adh yayi ne yace mai har dan ka yace da zan ce ma wani yayi yace da zan ce mata da yi wa mijinta a inda a hankalce inda wani ya cancanta yayi sai a ce da yayi wa ubansa duk wasa ko saboda a duk duniya ba yi da wanda ya fi su ko amma sai manzo Allah ce mata ta yi wa mijinta saboda girman haƙin da miji yake da shi akan mata bai ce fa da yayi wa ubansa ba bai ce da yayi wa mahaifiyarsa ba sai ce mata ta yi wa mijinta saboda girman haƙin da miji yake da shi akan mata sai ce sai dai durkusu haramun ne da zan halatta ko da wannan ya kamata a halattawa amma shi matsalan Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam Tuwa ce su gyara. In za su gyara ne don Allah. Masallaci ba nasu ba me yasa za ku je ku gyara. Sai dai ka gyara ka ce ka gyara fi sabilillah ka samu ladan a wajen Allah. Amma ba ka ce za ka gyara ka karba ba. Ai kai ka taro mace. Ba su yi daidai ba. Ba su yi daidai ba. Ba su yi daidai ba. Na'am. Sai ka zauna abinda musulunci akwai tarbiyyar da musulunci ya bamu yanzu misali idan ka zo wajen mahaifinka yana magana ba za ka yi magana ba sai yayi magana kuma ba za ka ce ukun ba sai ya ce kai magana sai kai magana an fahimci matsalan kaga duk wanda yana cikin ne girmamawa an fahimci matsalan yana zauna a kujera in ka zo kai sai ka zauna a ƙasa kaga me alaman ka girmama shi kenan ko an fahimci matsalan akwai hanyoyi da musulunci ya nuna mana girmama na abin nan shi yasa hatta a wajen tafiya ba manzo Allah ya ce karami in ka zo kai wa babba sallama ina fata an gane in ka zo karami yayi wa manya sallama shi kuma mai tafiya yayi ma waɗanda suke zaune sallama shi kuma mai mota in ya zo wucewa kai wa mutane sallama kaga musulunci ne ba ku wannan tarbiya in kana cikin mota ka zo wucewa ka zo ka samu mutane kai musu hon ina fata an gane kaga ba hon ya gace kai musu ba sallama ya kamata kai musu assalamu alaikum sai su amsa wa alaikum assalam an bari da matsalan in kuma ka zo ka wuce baka musu sallama ba ko ka zo ka musu magana suka yi manza da kai sun yi daidai ba su saba shari'a ba saboda kai ka ki bin dokar da Allah ya baka ina fata an gane sai dai anan yana da kyau sai su karantar da kai nawa ne ya je koyo sallama na'am 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 sunna haka ne. Na Allah sarki eto in ta ga hakan to gaskiya bai fahimci addini kyakkyawan fahimta ba ni na sani ni kaga to wannan kaga ba su fahimci addini ba to ni kaga ni yanzu na fi shekara 20 bana durkusa mahaifina na fi shekara 20 bana durkusa mahaifina da mahaifiyata kuma ba wanda ya ce wani abin nan ba wanda ya ce wani abin nan a ciki Na'am. Na'am. Akwai waɗanda suke yin haka. To ai in ka faɗa haka ba ma bani fi kadai ba. Duk wani yare da ke kake magana a nan ni na san Hausa wanda ni na san su kuma suna durkusa kuma ƴan izalan ne suna durkuso ka gane yanzu dai kawai abinda muke so mu fahimta ka cire maganan yare a ciki kawai mutane mu gane karatu da san Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu shikenan sai ka zo a lafiya ina fata an gane saboda shi fahimtar addini Allah na kinsa shi ne a zuciyar bayin Allah wanda Allah ya nufi su da alkhairi to duk wanda Allah ya fahimtar da shi addini ka gane cewa wannan abin haramun ne ka ina kuma za ta yi shi idan ka gano cewa haramun ne ka ga kenan da sauran mutsala mutum ya gama fahimtar addinin ba dan bayan da za ka yi ka gane wannan abin haramun ne ka ce za ka yi shi to na uku kenan eh to shi ke da naji daya ce Na'am. 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 Idan ya yi haka kuma ya tabbata ya gani cewa amma bai yi magana ba to ya yi kuskure ya yi laifi a wurin Allah saboda ai ana kwaban mutane ne ina fata an gane Allah ya sa mu dace saboda babban abin da ake so mu gane inda muke kuskure mu gyara daman shi addini ana karatu ne don mu gane inda muke da kurakurai a rayuwarmu mu gyara ko kafin mu koma ga Allah shi ne asalin hikimar Allah ya zama dace saboda haka mu dai babban abin daman idan abinda nake so mu gane in kana maganan kuskure kowa ya fara kallon kansa ba na wani ba ina fata an gane sai ka fara gani malam abinda malam yace ni ina yi in kana yi sai ka fara tunaniya zaka yi gyara ko in baka yi farkon abinda zaka ce alhamdulillah Allah ya kare hannuna bana yin wannan abin sai ka kara nisantar sa shikenan ka fahimci sakon karatun ko amma kada ka dinga tunanin wane na yi kai ma Allah sai iya jaranta ka fada ciki ina fata an gane gaskiya ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya shigar da mu ya bamu ikon gyara kurakuran mu kuma karatun da muke yi Allah ya sa ya zama hujjar tsiran mu duniya da lahira fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk